Bayan haka muna gode ma Allah maɗaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na Talata 25 da watan Juma'ada al-akhirah. Hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 447, wanda ya daidai ga 16 ga watan 12/2025, dan ci gaba da darasi na Riyadhus Salihin, wanda mun fara da ayoyi wanda suke magana akan haƙuri, farkon babi na haƙuri. A yau za mu shiga cikin hadisai wanda suke ba da fadla ta haƙuri. Hadisi na 30, الإمام النووي وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري وأن صحابينا دقت كل صحابي وأن بسكزو دقى يمن sune ake danganawa da ash'ariyya ko kuma ana ce musu asha'ira, saboda dangantuwa ga wannan mutum wanda aka haifa da gashi a jiki shine mafarin dangana su da wannan mutum. Akwai Abu Musa al-Ash'ari daga cikinsu, wanda jama'a ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya masu yabo mai kyau. Annabi ya ce su asha'ira, ba ana nufin asha'ira na aqida ba, wanda suke bin Abul Hasan al-Ash'ari, la, wanda Abu Musa al-Ash'ari ke dangantuwa da su. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace waɗannan mutane ne masu tausin zuciya, mutane ne masu zumunci, mutane ne masu kulawa da juna, har in ma suna tafiya guzuri nasu yayi karanci sai a haɗe da wanda ke da shi da wanda ba ya da shi, sai a haɗe gaba ɗaya sai a raba don ya zama daidai. Wannan sahabi ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 18 zamanin khilafa na Umar, lokacin da aka samu wannan annoba a Sham, anan ciwo ya same shi ya rasu. Yace ma'aikin Allah ya ce al-tuhuru shatrul iman, shi al-tuhur shatrul iman, shi tsarki rabi ne na imani. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, kalima ta alhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ardh. Kinan walhamdulillahi tamla'u al-mizan wa subhanallahi, fadan subhanallahi walhamdulillah tamla'ani tana cika, wannan biyun suna cika, ko kuma tana cika ma bayna as-sama'i wal ardi, tsakanin sammai da kasai. Was-salatu nurun, ita sallah haske ce. والصدقه برهان, ita sadaka hujja ce. والصبر ضياء, shi haƙuri haske ne. والقران حجه لك او عليك, shi qur'ani ko dai ya zama hujja gare ka ko hujja akan ka. annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kullun nas yarzu, dukkan mutane suna wayan gari, fa ba'i'un nafsa, akwai mai saida kanshi, fa mu'tiquha, akwai wanda ke yanta kanshi, au mubiquha, ko kuma wanda yake halakar da kanshi. At-tuhuru bidhamma, ana nufin tsarki. At-tahuru bil fatha, ana nufin ruwa wanda ake tsarki da su, kamar yanda al-wudu'u ita arwalan, al-wudu'u da fatha ruwan arwala. Dan haka malamai suka ce to hadisin ami yake, at-tuhuru yake, ko kuma at-tahuru. Wasu malamai suka ce at-tuhuru ne, wasu malamai suka ce a'a, at-tahuru din ma duka ɗaya ne. Bambanci shine at-tu, in aka ce at-tuhuru ana nufin ita shi tsarkin, amma at-tahuru ana nufin ruwa wanda ake tsarki da su. Shatarul iman, rabi ne na imani. Me ake nufi da imani a nan? Wasu suka ce imanin nan dai da ka sani, wanda an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa ila akhirih. Wasu suka ce a'a, abinda ake nufi da al-iman anan, shatrul iman, rabi ne na imani, ana nufin rabi ne na sallah. Ai al-Qur'ani yana ce masalla al-iman. Allah madaukakin sarki yace wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah ba zai kasance zai tozartar da sallarku ba, wadda kuka yi kamun a fuskantar da ku zuwa Baitul Maqdis. To tanan ne malamai suka ce kenan abinda ake nufi da shafarul iman, ana nufin rabi ne na sallah, saboda ita arwala sharati ne a cikin sallah. To yanzu in muka dawo baya, to in aka ce ruwan arwala fa, in muka ɗauke shi da fatha kamar yadda wasu malamai suke ganin zai iya zamowa tsahuru, kenan ruwan arwala, ta ina ruwan arwala za su zamowa shatrul iman? Suka ce to a nan akwai abin da aka shafe, ai isti'malu at-tahur, yin amfani da ruwa na arwala dan a yi sallah, shatrul iman, rabi ne na imani, ko kuma rabi ne na sallah. Mu ɗauke shi matsayin arwalai ko tsarkin, shin tsarki zai iya zamowa shi ne rabin imani? Malamai suka ce to in ya zama na sallah kanta ɗin ma ba a ce mata rabin imani ba, ta kaka za a ce matsarki rabin imani. To kaga in muka fasarta imani a nan shi ne sallah, kaga in aka ce tsarki rabi ne na sallah, kenan kaga wannan babu wata matsala wajen haka, saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda, Allah bai karban sallan ɗayan ku in arwalar shi ta kare sai in yayi arwala. Kenan in an ce ana nufin sallah ne anan da imani, shikenan ba komai. To amma in aka ce imanin ake nufi, ta kaka za a sifanta ita arwala ɗin ko shi tsarki ɗin a ce rabin imani ne. Ita kanta salla ɗin ba a sifanta ta da cewa rabin imani ce ba. Malamai suka ce yana yiwuwa babi na fadla, babi ne wanda yake mai yalwa, Allah yana iya ɗaukar wani abu ɗan kaɗan ko wanda a kallon mutane ba komi ba ne, ya ba shi lada wadda take mai girma. Kadiba tafiya masallaci, annabi zai ce mutum ba zai ɗaga ba ƙafashi ba sai an yafe mashi zunubai na shekara guda, ko kuma a bashi aiki na kirki na shekara guda, sallah da azumin da komi. To kaga waɗannan fadla ne wanda za ka yi mamaki ta ina ne za ta zuwa haka. Kenan babi na fadla yana da yalwa mutum ya yi abu don Allah kurum, inna rabbaka wasi'ul maghfira. Allah maɗaukakin sarki yana da yalwa ta yafiya, kuma yana da yalwa ta kyauta. Kuma in ya zama na ita arwala ɗin nan, hanya ce wadda ke kai ka zuwa ga sallah, to ba mamaki ta iya samun wannan fadla. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa'lamu, annabi ya ce ku sani, anna khayra a'malikum as-salah, mafificin ayyukanku shine sallah. Annabi dai sallallahu alaihi wasallama ya ce afhuru shafarul iman. Wajen arwala annabi ya ba da labarin cewa in mutum yana arwala, dukkan gaba wadda zai zo ya wanke, to cikin wannan ruwa na arwala duk zunubin da ya san ya yi da wannan gaba zai bi ruwa na arwala ya wuce tare da su. Wannan fadla ce wadda ke nuna maka arwalan nan ibada ce wadda take ta daban, don haka take da addu'o'i wanda za a yi kamun a yi da in an kare. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, kalima ta alhamdulillah tana cike mizani, ma'auni wanda za a auna aikin bawa a ranar tashin alkiyama. Alhamdulillah kalima ce wadda take mai girma, wadda alqur'ani mai girma da ita aka buɗe shi. Alhamdu, dukkan yabo da godiya sabitun lillah, haka ne larabcin ke nunawa. In ka ga jar wal majrur, to yana da alaka da wani abu wanda aka shafe. Alhamdu mubtada, aljar wal majrur lillahi ba shi ne khabar ba, kamar yadda waɗanda ake fara mu koya ma nahwu ake faɗa musu. A'a, alkhabar ɗin shi ne abinda aka yake da alaka da lillahi ɗin wanda aka shafe. Alhamdu sabitun lillahi wa akhbaru bi zarfin aw bi harfi jar nawina ma'na ka'imin aw istaqar. Kenan in kaga jar wa majrur yana da abin da ya ratai da shi. To wannan alhamdulillah ita ce aka bude littafi na Allah da ita. Ita ce fatihatul kitab, sura wadda aka ma wannan unwani. Ita ce as-sab'ul mathani, ita ce wadda lokacin da aka ba annabi ita sai da aka turo da mala'ika na daban ya zo ya kawo ta. bai taba safka duniya ba sai lokacin da aka safkar da Fatiha da ƙarshen suratul Baqara. To alhamdulillah kadai tana nufin dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah. Tamla'u al-mizan tana cike ma'aunin bawa ranar tashin alkiyama. Kace kurum alhamdulillah. Tana cike ma'auni na bawa. Saboda juz'i ne daga cikin al-baqiyat as-salihat. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه هي الباقيات الصالحات. ودع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي ودع الله يتي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. Saboda in aka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, wannan an tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki daga dukkan sifofi wanda Allah ya sifantu da su, wanda suka cancanci Allah ya sifantu da su, dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah. Sannan kuma ta kunshi kore dukkan abin da bai dace ga Allah ba. To don haka ta samu wannan matsayi, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah. In ka ɗauki sunayen Allah duka, duk kirari wanda za a ma Allah da ka ce alhamdulillahi, ka gama wannan kirarin. In akwai wani abu wanda za a cewa a kore ma Allah, wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid wa ma kana rabbuka nasiya wa ma kana rabbuka li yuhlika al qura muhlika al qura. Duk abinda za a kore ma Allah madaukakin sarki da kace alhamdulillah, kenan tunda dukkan yabo da godiya suka tabbata ga Allah, kenan dukkan kuma wani abu wanda za a muzanta Allah ya koru gare shi. Kenan tabbatar ma Allah da sifofi na kamala sun tabbata cikin alhamdulillah. Kore ma Allah sifofi wanda suke na tawaya sun tabbata cikin alhamdulillah. Don haka zikiri ne wanda yake babu irin shi. Don haka yake cike mizani na aikin bawa ranar tashin alkiyama. Wa subhanallah, asalin subhana wannan masdar ne, ay usabbihu subhanallah maf'ul mutlaq. Subhanallah kalima ce wadda ake fada dan tsarkake Allah madaukakin sarki. Alhamdulillah kadai ta fa'idantar da tabbatar da yabo, kuma ta kunshi kore abu wanda yake na naqas ga Allah. To amma lokacin da zaka cewa tsarki ya tabbata ga Allah daga dukkan abu wanda bai dace a raba shi ga Allah ba, to kaga an taro nan da nan, tare da cewa mafhumu na alhamdulillah ya gama. In ya zamana dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, kenan dukkan wani abu na muzantawa ya koru ga Allah. To amma in ka tarbota da subhanallah, kenan nan ga cikakken yabo, nan ga cikakkiyar kore ko dukkan abin da bai dace ga Allah ba daga barin Allah. Shi ne ake cewa at-tanzih, tsarkake Allah da abin da bai dace da shi ba. kenan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u, yace tamla'ani ne koko tamla'u ya fada. Mufrad yazo da shi wannan shakka ce, tamla'ani zai ce ko tamla'u. Kenan in aka ce tamla'u walhamdulillahi tamla'u wa subhanallahi tamla'u wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu hu, lam yaqul yurduhuma iktifa da yurduhu ay Allah, yurduhu ay rasulullah. In aka ce tamla'an wadih, tana ciki ita subhanallahi walhamdulillah, tana ciki ma bayna as-sama'i wal ardi, tsakanin sammai bakwai da ƙasai bakwai. Sammai bakwai, samawat, jam'i ne na sama'u. To me yasa ba a ce sama'at ba, ba sama'u aka ce ba, kamar da a ce sama'at? Me yasa? Saboda jam'i yana mai da lafzi zuwa ga makomashi. Asalin sama'u sama'u ne. In ya zamana wawu ta zo ƙarshen kalima, sannan kamin ita akwai alif, to wannan wawu ɗin ana maida ta hamza ne. In ya ta zo ƙarshen kalima, kamin ita wannan ya ɗin akwai alif, to wannan kalima, wannan ya ɗin ita ma ana maida ta hamza. Don haka za ka ga asalin sama'u sama'u ne, asalin bina'u bina'yu ne, sadda bana yabni. To haka zo sai a yi kalbudin wannan ya ɗin sai ta koma hamza, wawu shi ma sai a maida shi hamza. To amma haka zo jam'i sai a maida shi ga asalin shi, sai ya zamo samawat, ba za a ce sama'at ba. Sammai guda bakwai ne. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna yatanazzalu al-amru baynahunna yatanazzalu al-amru baynahunna. To amma sai kaga an zo da kasa samo, sammai sai a zo da su jam'i, kasa sai a zo da ita guda daya. Alhali ya tabbata cikin Al-Qur'ani Allah yace wa min al-ardi mithlahunna, kina Allah ya halitta sammai guda bakwai, ita ma ƙasa guda bakwai ke da kai. To menene sirri yasa in aka zo wajen sammai sai a ce sammai, wajen ƙasa su ma bakwai ne sai a ce ƙasa? Allahu alam. Wasu malamai suka ce me yasa, saboda ita sama tabaqat ne, akwai sama ta farko, sama ta biyu, kuma kamar rarraba suke, tazara daga sama kaza zuwa kaza, kamar buɗe suke, kamar yadda hadithi na Mi'raj yake nunawa. To amma ita ƙasa kamar haɗa take da juna, kenan sai aka mata matsayi na abu guda, don haka ake kawo su haka. Amma kowane tsakanin sammai da ƙasai dukkansu guda bakwai ne. Diba ka ga in aka ce tamla'u ma bayna as-sama'i wal ardi, yan zamani yanzu ba su san komai ba sai kuɗi. Yanzu a ce dolar ne, ba wai sama da ƙasa na duniya ba, a ce a cika maka daidai niya ne kaɗai. Tun daga sama har ƙasa dolar, duk irin almubazzarancinka sai ka mutu baka karar da su ba sai diyanka sun mutu, basu karar da su ba sai jikokinka sun mutu, basu karar da su ba. Da za a ce wai dolar ake magana. Dan haka wannan magana ce wadda take tana nuna fadla ta Allah, tana nuna fadla ta irin wannan azkar. Dan haka bai kamata a ce musulmi wanda zai ji ire-iren wannan azkar din ba ya rinka sarkaci da su. Ko masallacin da aka ce tun daga ƙasan shi har sama dolar, ka bar maganar ya kai can samaniya, nawa ne kake ganin shi? To subhanallahi walhamdulillahi suna cike tsakanin sammai da ƙasa. Sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wasadaqatu burhan, ita sadaka kuma hujja ce. Wassalatu nurun, ita sallah haske ce. Malamai suka ce ba abu cikin ibadu wanda ake na jiki aka sifanta shi da cewa haske ne sai sallah. Shin wannan haske haske ne wanda za a iya a gashi? Wasu malaman suka ce eh, haske ne wanda ake iya a gani. Ranar tashin alkiyama sallah ce za ta shiga gaba tana haskaka ma mutum inda zai nufa, kamar yadda ya zo cikin hadisi. Wasu suka ce a'a, ba haske ba wanda za a iya gani ne, haske ne na ma'ana. Saboda ita sallah tana hana munanan ayyuka da kuma abin da yake alfasha. To wannan kuma bin irin wannan hanya abu ne wanda zai kai mutum aljanna. Kenan sai ya zama na yin sallah wadda za ta hana ka waɗannan ababe wanda suke munana, ta sa ka ga hanya ta alkhairi, ta zamo kamar haske ne wanda zai haskaka maka hanya har zuwa shiga aljanna. Kenan suka ce a nan sallah tana iya ɗaukan matsayin haske na ma'ana, haske wanda zai kai ka zuwa aljanna kusa-kusa. Sallah dai kamar yadda muka ji ita ce fiyayyen aiki. Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah, bayan la ilaha illallah ba wani abun da yake cikin ayyuka wanda yake da lada kamar sallah. Was-sadaqatu burhan, ita kuma sadaka hujja ce. Hujja ta me? Sadaka hujja ce ta cewa mutum yana san Allah kuma ya sa Allah gaba fiye da kuɗi. Allah ya ce wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, kuna son kuɗi irin so wanda yake mai tsanani mai yawa. To mutum ya ɗauki wannan kuɗi wanda suke da wahalar fitarwa ya ɗauka ya ba wani, suka ce hujja ne akan cewa Allah ya fiye mashi komi. Allah ya fiye mashi kuɗi, don haka in Allah ya ce a bada sai ya ɗauka cikin bai so, ya ɗauka ya ba Allah, kenan alama ce ta cewa yana son Allah fiye da yanda yake son kuɗi wanda shi ne kuma mutane suka fi so. Wannan sun ce burhan yana nuna haka. Wasu suka ce a as-sadaqatu burhanun, ita sadaka sadaka hujja ce akan cewa mutum ba munafiki bane. Saboda munafikai su ne ke da ɗabi'ar rowa, bai iya bada abin hannun shi. Daman me sa ke sa ka bada? Ka san abin da za ka sardawa lahira abu ne wanda yake mai girma, to munafiki aslan da baki ne ya faɗi Allah din bai ma yarda da lahira ba kenan duk wani abu wanda zai cewa ya ba Allah gani yake kawai ya zuba rijiya ne ba wani abin da zai biyo baya dan haka Allah ya zarge su da haka yace wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun ba abinda ya hana Allah ya karbi sadakar su saboda sai kafirce ma Allah da suka yi kuma in sun tashi zuwa sallah za su zo suna cikin ragganci cikin kasala wala yunfiquna ba su dauka abun su su ciyar da shi illa wa hum karihun sai ba cikin dadin rai ba kenan munafiki bai sadaka saboda gani yake kawai ya zuba rijiya daman abinda za a cewa za ku samu sakamako na kaza a lahira a shi gani yake kawai ƙarya ce la ilaha illallah da ya faɗa daman dan ya kare wuyan shi ne ka a ce an taba shi kenan sai malamai suka ce da abinda ake nufi da al-burhan anan hujja akan cewa mutum mumini ne nagari ba munafiki ne ba wasu malaman suka ce abinda ake nufi da as-sadaqatu burhan ita sadaka hujja ce saboda ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mutum yana zamowa ne ƙarƙashin innuwa ta sadaƙar shi ranar tashin alƙiyama lokacin da rana da zafin rana zai damu al'umma shi wanda yake ya gabatar da sadaka da yawa zai zamo zai rayu ne ƙarƙashin sadaƙar shi to in ya zama na ga mutum an gani mutane na cikin rana gashi cikin innuwa wannan ya zama hujja ne ranar tashin alƙiyama cewa wannan mutumin mutasaddiq ne mutum ne wanda yake mai sadaka sadaka abu ne wanda yake yana da fadla ga wanda ke da rai da kuma wanda yake amace anan ne muka ji a baya cewa wanda yake da rai wanda yake matacce cewa sadaka tana kai mashi in an yi mashi saboda wannan mutum wanda ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan in kama mamaci sadakar nan za ta kai mashi shi kuma wanda yake mai rai annabi cewa duk wanda ya bada sadaka daidai da dino Allah zai karɓe ta da hannun dama sannan ya renan mashi wannan sadakai kamar yadda ɗayanku ke renan doki ɗan ƙarami ya rinka rena shi sannu har ya kai ga girma ya isa inda zai kai a haushi sadaka Allah maɗaukakin sarki riɓanya ta yake Allah ce waye masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثال وند زي تيد دوكي يشي دان الله كمثل حبة كمقوايات أنبتت سبع سنابل ود ذات الرد زنقرني يا قدا بقي zangarniya bakwai kwaya guda kasata ta baka zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba in aka samu kowace zangarniya tana da kwaya 100 kadai kenan Allah yana linka abinda kai sadaka da shi ya zamo daya a baka 700 gare shi wannan alqur'ani ne ya faɗi haka kuma sadaka mabuɗi ce na in ma neman arzikin kake rinka yin sadaka dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ba wata rana wanda za ta fito yini wanda zai fara sai Allah ya turo da wani mai kira ya rinka kira Allahumma a'ti munfiqan khalafa duk wanda zai dauki wani abu nashi ya bada Allah ka bashi abinda zai mai mashi abinda ya bada Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allah wanda ya rike ya ki badawa Allah ka hana shi Allah ka bata abinda ma ke hannun shi kenan sadaka mabudi ne na samun alkhairai in ka bada sai Allah madaukakin sarki ya linka maka abinda ka bada Allahumma a'ti munfiqan khalafan ay abinda zai mai mashi wa a'ti munfiqan talafan ay ka bata mashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna lillahi aqwama Allah yana da waɗansu mutane khassahumullahu bil mal Allah ya keɓance su da dukiya yuqirruha Allahu alaihim aw ma'na alhadith Allah yana barin wannan dukiya ga hannunsu ma anfaquha in sun ciyar da dukiyar nan sun tashi da haƙƙi na talakawa cikin dukiyarsu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace in kuma suka ki yin haka sai Allah ya cire wannan dukiyar daga hannunsu ya maida su ga hannun wasu kenan hanya ta Allah ya tsare maka abinda Allah ya baka ka rinka ciyar da bayin Allah wanda ba su da shi bakin gwargwadonka ba a ce ka kwaza ka bada duka ba ba a ce ka matse duka ba amma kar ka zamo dai kwakwaf ne i bakin gwargwado in Allah ya baka zai linka maka in Allah ya baka zai sa ya zamo arzikinka dindindin ne as-sadaqa burhan sadaka hujja ce ta mai ita ya zaɓi Allah akan duniya was-sabr diya shi kuma hakuri wani haske ne ad-daw wa an-nur anan as-sala an ce nur ne والصبر ننسي أكثر ضياء هسكي أو النور شيني إلي النواتا وان ذاك جي ينا هسكاوا كما أفي علامة سنيتا ردشي الضياء شيني إلي النرانا غا هسكي كما هسكي أفي ججججج كما ذاك جي أفي بميتا ردشي تو إن وجه هسكاوا ني ذاك ذا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا رانا تاسي حتى كاوى أكن وتا سي وسوزوكا تيتو نور دأكا سيفا تصلى دشي وانا شيني ضياء وانا دأكا سيفا تأصبر دشي نيما أكي نفي دأصبرنا شن أنا نفي حقولي نقبات ايا shine zahirin lafzin yake nunawa amma malamai suka ce abinda ake nufi anan shine azumi ake nufi innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab kuma annabi ya ce Allah yana cewa illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi suka ce nan abin da ake nufi da as-sabr ba wai na gaba ɗayan ba wanda muka bude babi da shi ana nufin azumi anan so in ma azumin ake nufi in aka ce adhiya aqwa min an-nur to wasu malaman sai suka hangi cewa kamar an fifita hakuri akan sallah dan haka sai suka ce da nur nan da dhiya duka ɗaya ne to akwai dai bambanci tsakanin an-nuru wa dhiya kuma kowane inda ake bukatar da shi ya fi wani lokacin da ake bukatar da haske irin na wata yanda yake zuwa wani lokaci ya ba da sanyi da daddare ko mugun zafi ake ka samu sanyi sai ka ji da abau shi ma wanda zai zamo akwai gumugumu tare da shi kundeji yadda likitoci suke bayyana zafi na rana vitamin wanda yake dafi in za ka zo ka sha hanci daidai minti 40 ko 30 suna yana wannan hanci da za ka sha zai wani vitamin na daban a cikin jiki to kenan kowane dai yana da wurin shi don haka ba a cewa wani da aka ce an sifar ya fi wanda aka ce an sifanta shi da abau la wannan irin kiyasin ne Iblisu ya zo ya ɗauka lokacin da aka halicci Adam alaihi salam daga taɓo laka shi Iblisu an halicce shi da wuta a hauka na Iblis sai ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin shi a ganin shi wuta ta fi taɓo na farko ya yi ma Allah rishin kunya dan Allah ya ce iyyaki kai sujada ga Adam ya ki wannan babban mugun abu ne da a ce ma wuta ta fi taɓo din in Allah ya ce kai wanda aka halitta da wuta in ma kashi sujada in kai dan albarka ne sai kai ma kashin nan sujada malamai suka aibanta Iblis daman la'antacce ne suka ce in aka zo wajen hankali ma kuma abinda taɓo zai baka wuta ba ta yi shi wuta da ta rafu abu toya shi za ta yi ga zafi ga ba albarka ba natsuwa shi kuma taɓo kamar yadda kuka ji za ka ba shi ƙwaya guda ya baka 700 in kana so ka huta azumi yunwa ta dame ka me kake yi ruwa kake ɗiba ka zuba ma ƙasa don ka samu sanyi ka raɓu ta ka gani me zai faru kenan malamai dai sun yi ta maganganu akan fifiko wanda taɓo yake da shi akan wuta to dan haka nan kan mu ce in aka ce masalla nurun wai am fifita hakuri akanta hakuri kamar yadda muka ji a baya in mun dauke shi da ma'ana shi ta gaba daya to biya'un din ne ka dan shine zai haskaka maka gaba gare ka shine zai sa ba za ka fada cikin kuskure ba na gaugawa in ka dauki ko rayuwa ta aure tsakanin miji da mata ba abin da ke lalata rayuwa ta aure sai rishin hakuri ya ce mana kaza maimakon ai hakuri kadan a amfana da abin da yake mai dadi tsakanin miji da mata sai a ke yin hakuri wannan bangaren sai a maido da zafi daga nan har a samu abin da ba shi bane na samu tawaya wajen abu kaza maimakon ayi hakuri sai a ki ya mani laifi kaza maimakon ayi hakuri sai a ki daga nan sai kaga rabuwa ta zo a shiga cikin wani mawuyacin hali, kai wanda kai sakin cikin mawuyacin hali saboda gadiya an bar maka, ita wadda aka saka hankalinta ba zai kwanta ba saboda ta sai ta bar iya a koda yaushe hankalinta na wurin, sannan in ta je bata san ina za ta fada ba, amma da za a yi hakuri sai kaga an samu natija mai kyau. Ba lalle bane in ana cikin aure ya zama da mutum ya samu 100%. Malamai suka ce ba yanda za a yi ka iya samun mata 100%. Haka ke ma ba ki iya samun miji 100%. Dan abinda aka samu sai a cike shi da hakuri. Dan haka tsohi a da masu ban magana ba abinda suke bude baki sai su ce aure dan hakuri ne. Aure dan hakuri ne, kenan hakuri ake yi tun daga zabe. Zaka zabo sai daga baya sai ka ce kai ashe kaza ya ragota, to kai hurul ain kake so, kai kanka abai kaza ya ragoka. Dan haka wani mutum yazo ya ce ma wani mutum yana neman aure, ya rubuto waka yace uridu minka halilatan, wai ina son wata mace wadda take mai asali, ga kama kai, ga ilimi, ta samu shaida ta karatu ba ɗaya ba, ga ilimi, ga kuɗi, in na aure ta bani, ga kuma ɗa'a wanda za ta ƙaurace mu ɗan gidansu ta bi abinda nake so, ga kama kai, ga kyau, ga natsuwa. Wanda ya aika mu wannan ya ce wa fa kitabuka sayyidi wa qara'tuhu law kuntu aqdiru an ara man tashtahi talaqtu umma azizatin wa akantuha. Yace kaga wannan sifofin da ka faɗa mana wanda kake so ka same shi ga maccen nan, yace da a ce zan ga wanda kake nema din nan, da matata ummu aziza sai in sake ta sai in auri wannan. To dan haka in mutun ya ga naqas daga maccen shi sai ya hakuri, ita ma in ta gani ga mijin sai ta yi hakuri. Wannan shine annabi ke cewa kan mu'mini yaki mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, kan mu'mini yaki mu'mina in yaki wasu dabi'u daga gare ta zai so wasu dabi'u daga gare ta. Dan haka sai ka zo ka tarda tana da tawaya wajen kyau kwarai, amma ta waye, amma ta iya abinci, amma tana da hakuri, amma ta iya tarban miji, wannan sai ya cike wancan. Wannan kuma ga ta da dan wauta-wauta, amma Allah ya yi mata halitta mai kyau, ita ma kuma sai ta zo ta cike wancan gurbin. To haka Allah ya yi, kenan mace ba ta cika duka. Malamai suna ƙara nawa suka ce kalli Aisha radiyallahu anha, in aka ce annabi wa kafi zo sai ya ce Aisha, amma kuma ba ta da ƴaƴa. Wannan miza ce wadda kuma Allah ya ba Khadija, wadda ita Aisha ke ce mata tsohuwa, wadda har annabi ya ce sai Allah ya arzata ni da ɗiya da ita. To kuma ji Aisha ɗin ita ga kyau, ga nasaba, ga komi, kuma Allah bai arzata ta da ɗiya ba. To dan haka mace duk inda ta kai ba ta kaiwa cikakka, namiji inda ya kai bai kaiwa cikakka, cikakke in aka samu sifofi sun rinjaya, sauran wanda aka samu tawaya sai a yi haƙuri. Haƙurin dai shi ne ake magana kan shi. Walƙur'anu hujjatun laka aw alayka, shi alƙur'an nan hujja ne gare ka ranar tashin alƙiyama, dan alƙur'ani zai zamo mai ceto ga masu shi, zai zo da kamata daban ya ceci wanda yake ya kula da shi har da cewa da kuma aiki da shi. kenan hujja ne ranar tashin alkiyama wanda zai zo in ka aikata alkhairi kai wanda kai qur'anin nan ya zama hujja ne gare ka wanda zai cece ka ranar tashin alkiyama aw alayka ko ya zama hujja ne akan ka ka hardata aya ta hana zalunci kana zalunci ta hana sata kana sata ta hana zina kana zina ta hana kaza wannan abu zai zama hujja alaika dan haka wasu suke cewa da yawa kawo mai karanta alqur'ani alqur'anin yana la'anta shi to wannan an zo da shi da matsayin hadisi amma fihi nazar fi hadisi kenan alqur'ani ko dai zama hujja gare ka ya cece ka ranar tashin alqiyama a matsayinka wanda ya kwana yana tashi da shi ya hana ka bacci ya hana ka shakas lokacin da kake neman haddashi lokacin da ka haddace wannan zai zama hujja gare ka to kuma kai abinda ba shi bane tare da ka haddace shi ka san shi to wannan zai zama hujja gare ka a ranar tashin alqiyama dan haka annabi zai tashi ba da labarin waɗanda za a fara sawa cikin wuta wajen hisabi wanda za a fara yi ma hisabi a tura wuta akwai mai kuɗi mai kyauta akwai mai jihadi akwai wanda ya iya qur'ani ko ya yi ilimi kowane sai an tambaye shi yaya kai ya ce ya yi alkhairi a ce a ka yi dan a ce ka iya kuma an faɗa annabi ya ce wannan su ne farkon wanda za a kunna wutar jahannama da su kenan dai qur'ani in ka iya shi ka hardace shi kuma ka karantar da shi to babu wanda zai shiga gabanka haka annabi yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama ba wani abin da mutum zai yi kamar ya koyi alqur'ani ya koya ma mutum in aka ce alqur'ani kan wasu su sare sai ka rinka ganin to in dai fiyayye shine wanda ya iya qur'ani ya koyar da shi to ni ban iya komai ba baka iya fatiha ba kamun ka kai danka makaranta kakka yarda wani ya koya mishi fatiha sai kai in dai ka iya fatiha kai ma daidai saboda ni larabawa ba su bari ka koya ma dan su fatiha fatihan nan da ka iya yi kokari ko ku raba iyan uwar ta koya ma wasu kai ka koya ma wasu fatiha wannan yaron in ya girma duk yini zai karanta fatiha in bai nafila fa zai karanta fatiha so 17 17 zai karanta fatiha lissafi da malamai suka yi na karanta fatiha duk in ka karanta so guda kana da lada 400 dauki 400 ka sa so 17 nawa zai baka to danka in ka koya mashi fatiha duk sallar da zai yi a kullum sai an baka lada 400 so 17 saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man allama ayatan ay min alquran alkarim falahu ajruha ma tuliyat duk in aka karanta wannan aya din kana da ladan wannan aya din da aka karanta kenan danka zai tashi yana sallah hayya mutu duk in yayi sallah zayyini zai karanta fatiha so 17 in Allah ya bashi lada 400 kai kana da adadin wannan ladan kenan karka ce ai ni ban iya qur'ani ba ga hanya taka karantar da alqur'ani annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu fiyayyan ku shine wanda ya koyi alqur'ani ya koyar da shi kenan alqur'ani ni'ima ne lahira daban zaka sha bamban zaka sha da sauran jama'a annabi in yazo cikin kabari ma sai ya ce wa ya fi Qur'ani sai ya sashi gaba ko lahira kai ne gaba to amma kuma in ka fita daga karantarwar ta alqur'ani Allah ba ruwan shi da iya qur'aninka da iya tafsirinka da kwarewarka Allah bai ku ne farkon wanda za a babbaka wa ranar tashin alkiyama Dutse yake ba za ka kai wannan wanda Allah yake atainahu ayatina kai dai gani akai kawai ka haddace amma wannan cewa Allah cewa mun bashi ayoyin mu fansalaka minha sai ya fidda kanshi daga cikin ayoyin irin yanda ake hede dabba ta fitar naman daban fata daban haka yaba kanshi ilimin daban qur'anin daban dabi'un shi daban Allah ya fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathal al-kalb in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath Allah bai da shi tawakkali aka nisantar da shi daga rahama Allah kidan Qur'ani hujja ne laka aw 'alayka kullu an-nas yabdu dukkan mutane suna wayan gari faba'i'un nafsah akwai wanda zai je ya sai da kanshi ya sawo ma kanshi wutar jahannam ya sai da kanshi ya sawo ma kanshi bala'i ya sawo ma kanshi saban Allah shi da kudin shi ya sawo ma kanshi abinda zai kai shi zuwa ga wutar jahannam fa mu'tiquha akwai kuma wanda zai tashi ya yanto kanshi daga wutar jahannam ya yanto kanshi daga saban Allah ya ɗan tokan shi daga abin da bai kamata ba aw mubiquha ko kuma akwai wanda ke halakar da kanshi wannan dai hadisi kuna gani yana nuna mamu fadla na yin tsarki a wajen fuqaha tsarki kala biyu ne akwai at-tahara wadda take babba al-kubra akwai at-tahara as-sughra akwai tsarki min al-hadathi akwai tsarki min al-khabathi tsarki min al-hadathi shine in wani abu ya karya maka arwala ko wanka abin da ya karya wanka ana ce mashi al-hadathul akbar jima'i ne mutun yayi mafarki ne namiji yayi haiba ce ta zo ma mace dukkan waɗannan ababe ne wanda suke karya wanka kenan sai ka yi wanka shi ne ake cewa al-hadathul akbar akwai al-hadathul asghar wanda ke karya arwala shi ne ababe wanda ake zanawa cikin kutubul fiqhi akwai fitsari akwai kashi akwai sauransu dukkan su suna karya arwala kenan arwala dai kun ji mahimmancinta sannan kun ji mahimmancin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar annabiyati sune baqiyatu salihat wanda in duniya take nema ma suna zo maka da ita illahiran ma suna zo maka da ita lokacin da Fatima da Ali suka nemi a basu wanda zai yi musu aiki annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo suna neman wahala ya sha ma Fatima diye shi kai annabi da ya tashi koya musu waɗannan yayi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 bayan kowace salla kidan wannan ya nuna darajar su sannan ya nuna qiba ta salla da sadaka kamar dai yanda muka ji da haka ban san yaya ne ba subhanallah hadisi guda kadai amma ba kadai bane insha Allah dan haka dai dole haka za mu tsayawa sai sati mai zuwa in Allah ya yi za mu tashi kan hadisi na 31 ريثما نلتقي نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين إن أقيتم بيا أن الله يسأل